và chi mà dân thù già. Jama'a assalamu alaikum. A tsarin nan makon jiya mun so mu tattaunawa kan ba da kanarar zargin kwamitocin majalisar dokokin Najeriya da neman shugabannin jami'o'in kasar da su ba da tushiyar baki ta kuɗi naira miliyan 8 kowannen su kafin amince da kasonsu a kasafin kuɗin shekara ta 2025, wato miliyan 4 na kwamitin majalisar wakilai da kuma miliyan 4 ga kwamitin majalisar dattawa. Akan waɗannan zarge-zargen ne muka so mu tattaunawa da shugaban kwamitin majalisar wakilai kan ilimin jami'a, Abubakar Hassan Fulata, kafin lokaci ya mana hannunsa. A yau kuma za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. Shi wannan shugaban ita jami'ar ta tarayya ta Gusau, wanda ake kira Mu'azu Gusau, da ka ambata Mu'azu Abdullahi Gusau, ka ce ga takunkakin da kuke yi, amma bincike ya nuna cewa kai ya yi turjiya ne, ba kuma wannan karo ne ya fara turjiya ba, dama kun yi tsammanin zai yi turjiya, shi yasa har kuka ci kokarin shishi ta shiga hukumar.
Da farko ma tukuna na ga maka mun je gaba daya oversight, mun je ka'ida aikin mu ne mu ziyarci kowace jami'a mu duba takardunsu, kuɗaɗen da aka ba su na bara ya suka yi amfani da su.
Ka ce ba ku je Gusau ba?
Shi Gusau an sa mun je muna zaɓa ya in tsayawaye.
Amma ba ku je ɗin ba?
Ta aika sai amma na ba sai ka yi ka abin tafi na ba a abin nan ba, ai sai mun rubuta shugaba ya amince za mu zo rana kaza, eh mun ayi da ku zo, idan mun zo wa za mu gani ya ki zama. Na biyu muka kira shi Zaria, muka ce yazo ya samu mutum tunda baya so mu je daga duk alamu baya so mu je Gusau din, yazo ya samu mu a Zaria jami'ar Amaru Bello Zaria ya ki zuwa. Na uku muka ce tikira idan baka so Zaria ka zo ka same mu a Abuja, ka zo ka kawo takardunka na yadda kai amfani da kuɗaɗen waccan na shekara can ya ki zuwa. Amma da wanda kike so abin nan muhimmin abin da kike so ga maka shine wanda ya gada, wanda ya gada yanzu wancan da yake ina kurkuku ina abin nan kurkuku na kuje irin wannan din ba dakala da kuɗi,
saboda kuɗa da wani abu da kuke zargi akan sani
a zuba bai ya kawo daga dosa a ba sai mun duba ba tukuna yaki ya baya da ya zo yanzu ai
to kenan ba ku da wani laifi da kuke zargin sa
ai ba sai ya kawo daga dosa mu gani.
To me kuke tunanin yasa bai da su ba?
Yana ganin yayi laifi da ba su abin cika.
Amma shi yana ganin wannan kuɗin ne kawai bai baya so ya
saboda wannan kuɗi ai bai ma zo ba ai wannan kuɗi ba a samu kuɗi ba ai ba amma ta bai ma zo ba tukuna ai.
Ana cewa kuna bin wata hanya ta musamman don ganin cewa kun samar da ko kuma kun nemi waɗannan kuɗin ba tare da an sani ba ta hanyar yin amfani da wasu waɗanda ba su da wata kila alaƙa kai tsaye.
To su waye sai a faɗe su?
Suna amfani da asusun ajiyar su, suna amfani da wasu sunaye na daban.
To sai a faɗe su? Ai akwai kuma hukumomi na bincike kamar East IPPC, EFCC sai a faɗe su su waye. A za ka zo ka zo ka ce kawai kana zagin kasuwa sai gashi ga yadda aka yi, sai ka bada hujja ba za ka zo ka zo shi kenan kana so dan kana so kawai ka ɓata mutane suna ka zo ka ce a gashi kai an nemi kuɗi a hannunka.
To amma yanzu honorable wannan ba fa
amma mu muna da hujja, ni idan zan yi magana zan ce wane ka yi sata kaza na je makarantar ka na same ka ka saci miliyan dubu kaza da hujjata
a ai irin wannan shi aikin jarida ai kaga shi kuma wani abu ne daban wanda ba lalle ne sai a ambaci suna ba, amma dai za a kawo maka korafi
idan abin ya je kotu fa ya zai yi
a shi wannan kuma dole a bayyana.
Yawwa
to yanzu tunda haka din ne, yanzu tunda an yi wannan zargin, yanzu wani mataki kenan za ku dauka?
Mataki shine na farko dai a matsayin majalisa kuma ikon da tsarin mulki na Najeriya ba mu, idan mun kira mutum ya ki zuwa na farko dai majalisa za ta yanke hukunci na ɗaya wannan makaran wa'annan makarantu a hana su kasafin kuɗi ɗaya kenan. Na biyu kafin a hana su majalisa da iko ta sa inspector general da 'yan sanda ya kamo su ya kawo su majalisa, kuma a ƙarƙashin dokar Legislative Privileges Act, Privileges and Powers Act, idan an kawo su bayan an gama abin nan daɗin riƙa su ko ga kotu a amsa tambayar bujidawa majalisa in an same su da wani laifi ɗaurin shekara uku. amma yanzu dai bamu kai ga abin nan ba matsayin da zamu kai zamu abin nan shine mun kida su haso uku sun ki zuwa saboda haka zamu ga wa kakakin majalisa ya bada warrant of arrest wato dokar kamu
kamo mutum na shine na farko ko ku dakatar da kasafin kuɗi saboda kasafin kuɗin ai ba su shugabannin da shafa ba daukacin
a idan an zo ai din wani idan an zo ai ba a dakatar da albashi ne ma'aikata
na to su kuma ai karatun yara zai
ba dakatar da albashin ma'aikata
a ina nufin shi kuma karatun yara ai zai tsaya tun da zai babu kuɗaɗen tafiyar da karatun
a akwai kuma kuka gore gore da su da biya albashi ai
okay
za a biya albashi albashi za a biya amma sauran kudade ya danganta ga hukuncin da ita kanta majalisa za ta dan gabatar ba a fi a gaban majalisa za a yi min gyara ko za a iya amincewa da abin da muke abin da gabatar
to bari mu jingine
mu bugu da kasa ya bugu da kari wasu daga cikin wani shugabanni a auditor general na Najeriya gaba daya
daga cikin kudi
ne shi gaba daya ya bincike su ya kawo mana rahoto cewar kudaden su ba su sarrafa kudaden su yadda ya kamata ba kuma an buƙace su da su dawo wa gwamnati wasu kudade wasu wanda suke zuwa abin din mun bayani yana hannuna kuma zan gabatar shi a gaban majalisa kuma idan majalisa ta karba ya danganta da kushin da za ta aiki liban ne ni iyakata na gabatar da ba'asi cewar wa'annan makarantu 1 2 3 sun gaba sun samu matsala a wajen sarrafa kudaden su saboda auditor general dama shi auditor general a tsarin aikin sa majalisa yake kawo rahoton sa ya kawo rahoton sa shi ba ni ne fa committee na bane ba wanda suke zargi bane auditor general ne bai mutum ya kawo karan su ya kawo majalisa in a kawo hannuna na ne mutum zo shi bayani musu ki zuwa saboda haka ya danke da majalisa su gabatar da zo zabin majalisa ta yanke hukunci me za a yi da su wayannan shugabannin jami'o'i
idan muka aje maganan zargin da ku ake muku ɗan majalisa a gefe muka koma maganan mu ta farko cewa kai kanka ka amince cewa cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo tarnaƙi ga ci gaban ilimi a Najeriya a matsayin ku na masu sa ido wato kuna da wani shiri ko kuma akwai wani abu da kuke yi don ganin cewa kun yaƙi wannan mummunar ɗabi'a a bangaren ilimi musamman na jami'o'i
ai shikenan ai duk wanda aka same shi da babakere da handama da cin kuɗin jami'a kaga ya baka guda daya ya kurkuku wala ilaka iya ga mu fallasa wannan bayanai cewar wane kaza ya ci kuɗi kaza ya danganta ga hukumar EFCC ko ICCC su gabatar da abun su kamo wanda ya ci wannan kuɗi su gabatar da shi a gaban hukuma a gaban kotu kuma in an same shi da laifi sai kurkuku
to amma kana ganin wannan kokarin yana haifar da kaɗan haɓɓa da suka muku ne to
zai tsotar ba zai dakatar da gaba ɗaya ba amma zai tsawatar
watakila menene kake ganin makomar bangaren ilimin yanzu a Najeriya
da yadda Allah kaga da na zama shugaban wannan kwamiti na farko na zo na tarar an yajin aiki wata takwas saboda tsarin biyan albashi na jami'o'i muka kai koke ga shugaban ƙasa a yi gyara akwai wani tsari na IPP a biyan albashi na bai daya aka gwamutsa albashin jami'o'i da kwalejojin ilimi da kuma polytechnics gaba an gwamutsa su da ma'aikata saboda ma'aikata na office saboda haka wannan ta sa wato jami'o'i an hana su ɗaukar ma'aikata an hana su kuni allowance na malamin jami'a idan aka sa shi a cikin wannan tsarin albashi sai kwamfuta ta dauke shi saboda
an gurɓata tsarin
saboda haka muka yi koke mu ga wannan shugaban kasa koken mu muka ce dan Allah da annabi wannan ita ce ummul aba'isin rashin zaman lafiya a jami'o'i shugaban kasa ba da annabi ya amince aka cire yanzu wannan abin din aka cire malaman jami'o'i da polytechnic da college of education sai aka cire wannan tsarin wannan a ƙarshen gwamnati sai aka samu wannan nasara na biyu aka kawo koke cewar shugaban ma'aikata ta Najeriya ita take ba da take ikon ɗaukar malamai na jami'o'i wannan wani ce ai ba abin da ya hada shugaban ma'aikata na Najeriya da kuma ɗaukar ma'aikata a jami'o'i
masu taurari a nan za mu daga aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu dan majalisar wakilan Najeriya kuma shugaban kwamitin ilimin jami'a na majalisar Abubakar Hassan Funata. Sai dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sunnima ke muku sallama daga Washington DC.